Sasha Hausa muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 1931 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lal FM da kuma Niya a birnin Kwanne. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alfa Radio dake Kumasi. Da kuma shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi, sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ziyarci duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. A tarukan da ya da kungiyar kasashe masu karfin masana'antu na G7 da kawayensu na Turai a makon da ya gabata, shugaban Amurka Joe Biden bai wata ba wurin bayyana wa duniya cewa Amurka ta kuma farfado domin jagorantar warware matsalolin duniya kamar batun sauyin yanayi da yaki da ayyukan kama karya da kuma batun tsaron yanar gizo da kuma raba rigakafin coronavirus ga kasashe matalauta. Biden ya kuma tattara shugabannin kasashe mafiya karfin demokradiyya a duniyar da su mara wa shirin kafa gidauniyar ayyukan gine-gine ta duniya da aka yi wa suna B3W a takaice, a wani mataki na musamman da zumar kalubalantar shirin gine-gine na China mai suna BRI a takaice. Ma'aikatar kiwon lafiyar Isra'ila ta hakikance a jiya Asabar cewa allurar rigakafin COVID-19 da Falasɗinawa suka ke karɓa cewa ya kusan lalacewa. Rukunin rigakafin na da kyau 100% a cewarta. Hukumomin Falasɗinawa sun soke yarjejeniyar a ranar Juma'a wanda a ƙarƙashinta Isra'ila za ta ba su zubin allurar rigakafi miliyan 1 a madadin rigakafin da za ta karɓa daga Pfizer a cikin wannan shekarar. Mai magana da yawun Falasɗinawa Ibrahim Melhem ya ce zubi 90,000 na rigakafin Pfizer da aka fara kawowa ba su yi daidai da abubuwan da aka zayyana a yarjejeniyar ba. A don haka ne kuma Prime Minister Mohammed Shtaya ya umarci ministan kiwon lafiya da ya soke yarjejeniyar. Dan takarar shugaban kasar Iran mai sassaucin ra'ayi ya amsa cewa ya sha kai a hannun mai sassauran ra'ayin riƙau kuma ƙwararre a harkar shari'a Ibrahim Raisi. Ina fatan gwamnatinka ƙarƙashin shugaban addini Ayatollah Ali Khamenei za ta kawo annashuwa da ci gaba a ƙasar mu, a cewar tsohon gwamnan babban bankin ƙasar Abdul Nasir Himmati a wata wasiƙar da ya rubuta ga wanda ya nasaran, a cewar kafafen yaɗa labarai. Iraniyawa sun kada ƙuri'a a jiya Juma'a na zaɓen shugaban ƙasa da ba a fito sosai ba, kuma wanda ba a samu mai ja sosai da fitaccen ɗan takarar raisi ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta sanar a hukumance cewa barkewar Ebola na biyu a kasar Guinea ya zo ƙarshe, wanda ya hallaka mutum 12 a cikin watan Fabrairu. A mutane 16 da aka tabbatar da sun harbu, da wasu 7 a cikinsu suka huskanci cutar da tsanani, a cewar alƙalumar hukumar WHO. Za a iya danganta nasarar daƙile cutar da darasin da aka ɗauka a annobar a shekarar 2013 zuwa 2016.
Shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Yanzu ga nan dai a cikin wannan kasuwa na Endoya, inda kuma ga jama'a ana nan, ga ma shugabannin su a nan kasuwa. Ina tare da ɗaya daga cikin wannan shugaba, ya suna malami
Alhaji Ibrahim Zangaba.
Kai ne kake shugaban wannan kasuwa na kuna masu sana'ar doya, kamar ya wannan kasuwa na kuke tafiya?
Kasuwar mu dai na Borno State, wannan doya kuma dai doyan nan dai shi a Borno State asalin mu. To so masu numuna doya daga Borno State, Niger, Taraba, Adamawa State, plateau annan ne muka samu doya yanzu daga mutucin da kana gani su tilerar nan da 12 taya so sai sa a kawana lokaci dai alhamdulillah gaskiyar magana talafi muke nema da community saboda bamu da karfi din tattalin arzikin nan mun baya can ya kare to amma muna tare da musuru mun 20 masu numa in kaga kai abu na alheri zamu da mai mutane ba za su yi tabin mutu da kai ba gashi har
ka bar wannan kaya da kuke samu na doya ku kan je na kudu ko kuma kawo muku ake
eh dai da tsende mun da zuri zamu turo yayan mu mu kuma mu zo tare mu amma yanzu akwai musu zuwa kamar wani mai sunan Haman zarin shi ne zilla laba ya kawo wani din ma masu numa ne daga can da jarisa su kwala su kawo na mu kuma sarrafa sai su kana ga lungu lungu sako sako za ga doya a cikin gari nan dai hatkwata mu ne kaso ga muna akai bagarot akai muna garaji akai tasun bama mun da muke daga nan dai kana ga duk titin daga gaduwa mun muka sarrafa wasu
kamar daga ina zuwa ina ake kawo wadannan doya tunda ba a noman shi a nan Borno
doya da ake kawo farko dai a plateau na biyu Niger Nasarawa Adamawa Benue state yi da aka samu doya yake na sunan wannan state guda Taraba sunan guda shida annan ne aka samu doya
shi yasa annan kasuwan yake ganin cewa kukan kawo ne daga wani kuma ku baza kayan ku ku rarraba masu saida ya kasuwan yake gudana
kasuwan dai yanzu a tattalin kan mun da na ga maka gaskiya a yanzu kasuwa dai a ciki shi da hakuri ne da shi kawai to mun lallaba dai su mun sunan rufe mana 20 mu shiga da su kuma kamar nan kuma shiga mu karɓi duk yin jawab mu tara mu ba su hakkin su ko mu tare da su sai su kenan amma kasuwan sun tallafe mu gaskiya dun ba mu da karfin jari yanzu
kamar kai ne shugaban wannan wangiya kamar masu wannan sana'a na ku za su kai nawa ne
a masu sana'a na mun ranke da sun kai 10,000 eh masu sarrafa masu kawwa da masu shiga da shi a gari da kuma wanda suka 12 tai da tilara su cika a takaje har mu kai mu shi mun kai 10,000 a garin masu zuwa wannan harkan nan
to kamar akwai wani matsaloli da kuke fuskanta ne banda wannan hawan tashin kaya
eh farashi dai wannan lokaci kaga dai yanzu da season da muke matsalolin da muka samu yanzu kaga season doye ne a yanzu amma yanzu daga August na zaga a gurinan ba zaka taida gunnan haka har gun zaka zo ka faka mu ba zaka samu ba dan mota 30 40 gunda za a juya mu babu shi amma dike duk da season ma amma alhamdulillah dai mun samu doya ba mu karcin shi ba
yanzu wato sai lokacin shi ko kuma yanzu za a iya cewa ya yi tsara
ah wannan dai ya shi da lokacin sadan shi kenan wannan kuma yanzu dai daga zuwa gaba dan watanni kadan kamar August dai zaga sabon doya ya fara shiga kenan shi kenan shi tafiye kuma shi yasa to har kin da muke ciki kenan alhamdulillah
to kamar wani kira za ka yi wa gwamnati dan ta taimaka muku musamman ma game da irin yadda kuke gudanar da sana'an ku yanzu haka
mai girma gwamnatin gaskiya mai girma ba gwamnati Borno state ya kokarin dike kan talakawa muna fatar dai mu din mai yan doya mu kai kokon mu dai kare mun ta domin yin da yake wa su kasuwai dai mun sani iya tallafa kasuwa a yi nan jari irin wani mudin ma mun mika kokon mu dai da murya ya dubai mu da idon rahama saboda babun da zai na gwamnatin ce a zama muna kasuwan da nan biyar ga gwamnati dai rai da rana muna tare da gwamnati shi mu dai na fatan cewa dai ba za a manta da mu a tallafa mana saboda ba mu da jari gaskiya
a gari kuma da wani malami da shi yake zuwa ya kawo kayan shi da kasuwa sannan zo sai da a wannan kasuwa ya sunan malami
sunan Hamman Buba amana kiran da coach
to ganin cewa su kake zuwa ka kawo kayaka kamar daga na zuwa ina kake kawo wannan kaya
muna zuwa Taraba muna zuwa Plateau muna zuwa Benue muna zuwa Nasara duk muna zuwa mu je mu kawo doya din duk wannan wurare muna zuwa mu je mu kawo su insha Allah
to kuka je kamar ya kuke samu wadannan kaya
eh to yadda muke samu kanan kamar lokacin yana bin season to season ne kamar yadda yace maka a wannan lokacin yana tsada amma in an zo kamar August September October haka din ana samu sauki kinsu amma kamar yanzu haka nan yana da tsada sosai
a mota kuke kawo nan kayan ko kuma sai a kuke shigo da shi
a mota muke zuwa da su
to yayin nan hanya ganin cewa wani lokacin akwai hatsari haka hanya da sauran su yayin nan wannan hanya ba ku fargaba
eh to gaskiya fargaba kan akwai amma ka san komai daga wajen ubangiji ne ba yadda mutum zai yi ba Allah ne ya kaddara abin da zai faru da shi ba amma fargaba kan hakika akwai fargaba kuma kama daga zuwa patiskon zuwa kasan nan shine nan ne ke fargaba gaba da amma kuma ka san Allah ne ke kaddara komai
kai kake zuwa ka kawo wannan kuma kakan bi wannan hanya akwai lokacin da hanyar nan yayi zafi wadda wani lokaci yan kasuwa ba sa son bi kamar kun taba fuskantar irin wannan matsaloli na tsaro
eh gaskiya muna fuskanta amma nikan alhamdulillah Allah na gode mishi ban taba faduwa da wannan ban taba haduwa ta yarda da wannan ba amma wasu mutane suna magana suna fuskanta wannan al'amari kuma abun da yake damu mu in har ma ka tashi daga Bauchi zaka zo kamar karfe 4 zaka ga an kulle gari kana kokari ka shiga Maiduguri zaka ga an kulle gari karfe 4 da rabi zaka je ka kwana a Benishan to wannan kaga muna kaluban tan wannan sosai abun yana damin mu
su ce kullu kofar
eh to mutane suna ce sojoji kuma ana ce akwai boko haram ne da sauransu to duk haka din ne yake kasancewa
to ga gani cewa an kulle kofa ba kai kuma an sake sa ku cikin hatsari ganin kun kwaso kayan ku kun zo na kun zo har bakin gari a kulle
eh to wannan haka din ya zaka me zaka ya kaja da gwamnati ne duk abin da gwamnati ya fara shi zaka amfana da shi mutum bai da karfi ikon da zai abin da kan shi duk abin da gwamnati ya fara haka za a yi ko da shi amma a sau samu ne gaskiya ya kamata a daga mana lokaci kaman 6 zuwa 7 haka a bar gari don za mu ji dadi haka fi sabilin warzo don mun tashi daga nesa daga Benin wani tafiyan kwana 2 kwana 3 a hanya sai ka zo dab zaka shiga Maiduguri an rufe gate na shiga sai ka take kwana to wannan din duka fargaban ne amma ba yadda zamu
Allah kare
ka amma dan daraja ne mun gode
a gani kuma da wani wanda shi ma shike noman doyan shi da kansa ya suna malamin
Bauchi Christopher
no malam Christopher kai kake wannan noman doya kai kake noma a jiha sai warin gane ko kuma an ka noma kake kawo ka saida
eh ana noma ana mutane su zo su saye kuma mun ma muna kawo a garin Maiduguri nan
to Maiduguri kada kake kawo ko kuma akwai wasu sassa a arewacin Najeriya kake kai doya
ko inda ma muna kawa amma mun fi so mu zo Maiduguri saboda za mu samu kudi akan doya wannan ne
wasu kun fi kasuwa kenan Maiduguri
eh Maiduguri yana da kasuwa mai kyau shine muna zuwa Maiduguri
kuma mutanen Maiduguri suna cin doya ke yin sosai
sosai ma suna cin doya
to doyan kala-kala nawa ne kuke noma ne
muna noma farin doya da yanan sakata eh duka din muna noma wannan
farin doya ne din sakata
eh farin doya shine yana kira yam eh sakata shine yana kira water yam eh
to bambancin su akwai bambancin kudi ne wurin su aka
eh farin doya ya fi kudi da water yam
ne ya fi water yam kudi
eh ya fi water yam kudi
ganin cewa kana wannan noma kakan noma a shekara ne ko kuma wata shida shida ne ko ya kuke noma wannan
eh a shekara ne muna yin noma doya wannan eh
kuma kuke noma ina kuke tarawa
muna tarawa a gida
kasuwa
eh mu zo da shi kasuwa mu sayar da shi akwai mutane da suna zuwa a garin mu mu siya mu ma in mun cire doya mun tara sai mu zo da shi inda yana sayar da shi kudin a daraja
an kun fitar da shi kasuwa banda Borno Maiduguri kenan ina kuma kuke kai kasuwa
muna kaiwa Kano muna kaiwa anan Gombe muna kaiwa Port Harcourt ko ina ne muna kaiwa kai wanda suna kaiwa a can kasan Yamiri kuma kamar Lagos Port Harcourt Aba ko ina ma na kaiwa doya
ya kuma kasuwar naku take tafiya
yanzu kasuwa alhamdulillah eh muna sayar da doya inda muna so da
ga wani malami kuma da ratar da nan shi ma ya zo wannan kasuwar na doya ya suna malami
Ahmad Ibrahim
na kai ka zo sayan doya ne ko
ina zuwa ina saya in je siro mutane a cikin gari
kai zuwa kake ka saida
eh a cikin gari ba
ya kake saida naka
eh ina sirwa a price mai tsoro sai da mutane su kan iya samu a daidai
ina ne kana da matsuguni ne ko kana tura
ina da matsuguni na nake kai wan aje mutane zo su saya kamar rumfa ko kuma in ce shago haka
eh yanzu ka zo sara ne saboda ka je ka kasa ma jama'a kamar shekara nawa kana wannan harka
ya kai shekara 15
na'am kuma na cikin gari Maiduguri kake
cikin gari Maiduguri nake
na'am zuwa kai Maiduguri kuma kai
dan cikin anan aka haife ni a Maiduguri
kuma kana wannan harka sosai to ya sha'anin harkan yake na
harka dai alhamdulillah sai dai kawai abubuwa da biyu da bara saboda kaman mun sani kasuwa yanzu saboda yanayin na rayuwa da muke ciki yanzu misali a Borno sai zance ko in ce Maiduguri ko ba haka ba saboda wannan insecurity da ya dawo mutane da yawa wanda suke so su sayi wannan abu mutane ma su amfana da shi kenan suna so su sayi wannan abu amma saboda bosu da kudi saboda su rasa ayyukan su da je shoron su haka suna gani ba su siya ba so kaga muna fuskantar wannan challenge amma duk da haka do alhamdulillah dai mutane suna participating suna siya alhamdulillah
to wani kira za ka yi wa gwamnati don ta taimaka maka wajen bukatar harkokin musamman ma ku masu kananan salawai haka tunda ku ba din lauli bane ku masu yalo ku siyar
ya kani to alhamdulillah misali a ce gwamnatin Borno State tana iya kokarinta don tabbatar da mutane cikin garin nan sun samu cigaba a fannin kasuwanci tana yin wasu program don tallafa mutane ko ba haka ba kuma muna ƙara kira ga gwamna musamman gwamnatin Borno State ta zo ta tallafa ma kasuwan doya especially mu da muke zuwa mu siya mu kawai jama'a saboda idan ta tallafa mana da kaman kudi haka idan ta tallafa mana za mu sayi wannan kayan dewa da mutanen gari saboda idan muka sai da su ma mutanen gari za su samu farashi mai rahusa wanda kowa wanda yake da ra'ayin sayan wannan abun ganin wannan abun ya bunkasa shi ma zai samu amfana da wannan abun
Allah ya taimaka
amin
Allah kuma ya sa kasuwa ya bunkasa
jama'a kada a
shafa
har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi
ni ne mai suna Venerable Dr. Ayuba Y. Kanta shugaba na Kristocin Najeriya reshar jihar Kebbi a takaice abubu ne nake son in dan magana a kan su game da zaman lafiya a cikin littafin Matta sura 22 aya 37 zuwa 39 Yesu ya yi korasuwa akan abu guda biyu, wato dokokin da suka fi girma, ka kaunaci Ubangiji Allahnka da dukan zuciyarka da dukan ƙarfinka. Na biyu, ka kaunaci makwabcinka kamar yadda kake kaunar kanka. Idan muka ji tsoron Ubangiji, muna bin dokokinsa, ba za a sami matsala ba, domin Ubangiji ya riga ya shimfiɗa yadda za mu yi mu'amala to tsakaninmu da bautarsa da kuma mu'amala tsakaninmu da makwabtaka. A cikin littafin Ibraniyawa sura 12 aya 14 ya yi magana cewa, ku yi iyakacin ƙoƙarinku, ku yi zaman lafiya da kowa, kuma ku zamana da tsarki. In ba tare da tsarki ba, ba wanda zai ga Ubangiji. Mu tabbatar da cewa an yi adalci. Shugabanni da wanda Allah ya rauta musu wannan nauyi na shugabanci su yi adalci. Domin idan babu adalci, to kaga mutane za su ga cewa an danne haƙƙinsu. So zaman lafiya yana so mutane su ji tsoron Allah, su kiyaye haƙƙin makwabtaka wanda Allah ya daura masa haƙƙi na shugabanci ya sauke wannan nauyi. Abin da ya kamata a yi kenan domin a sami zaman lafiya. In ba ta da tsoron Ubangiji ba da kiyaye haƙƙin makwabtaka ba, lallai gaskiya zaman lafiya ba zai samu ba. Amma idan muka zauna muna jin tsoron Ubangiji, muka bi ka'idoji yadda Allah ya shimfiɗa, muka bi wa'innan dinin, za mu sami zaman lafiya. Ba a dini kawai a baki ba ne, mu nuna a zahiri ga yadda Allah ya koya mana mu yi zama a kan haka. Idan muka yi haka, gaskiya ƙasarmu za ta zauna lafiya. Shugabannai da kuma su sauran mutane mabiya, kowa ya bi doka, dokan ƙasa, doka ta Ubangiji. Wannan zai kawo mana zaman lafiya.
Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A satin da ya gabata mun tattauna akan, ko kuma muna tattaunawa akan karaya ne da kuma yadda za a kula da karaya sai kuma lokaci yayi halinsa. To a wannan satin ma muna tare da ƙwararren likitan kashi Dr. Abubakar Sadiq Ma'azu da ke aiki a asibitin koyarwa na Barau-Dikko da ke Kaduna. To likita, barka da wannan lokaci.
Barka
likita, a satin da ya gabata mun jima menene karaya da kuma irin alamomin ta yadda mutum zai ji akan karaya, mun debo bayani sai lokaci yayi halinsa. To likita, shin karaya ma ta kasu kashi nawa ne?
Farko akwai kashe-kashe da za a iya bi don a raba karaya, a duba cewa karaya yaya yake. Karayan ya danganta wani bangare, wani kashi ne a jikin ɗan adam ya samu karaya. To kin ga na farko kenan a fara duba ta wannan bangaren. Na biyu kuma sai a fara duba cewa yaya necho na karayan yake. Akwai abin da muke ce mishi farko, ko karayan babu miki a gurin da karayan ya faru, shine abin da muke ce mishi close fracture. Sai kuma in kuma akwai miki a gurin da karayan ya faru, abin da ake ce mishi open fracture.
Wato idan an karye an ga har kashin ya fito.
To ba sai an ga kashin ya fito ba. Akwai miki, akwai ciwo a gurin wanda ya shafi jini ya fito ta gurin da ake ganin karayan ya faru, akwai jini da ya fito, ko kuma akwai miki a gurin. To wannan in aka samu wannan, ana ce mishi open fracture. To shi kanshi open fracture, akwai inda ake rarraba shi da wani classification shi ma nashi
da ban. Ya rabu kashi-kashi
ne. To sai annan kuma in aka dawo ta wani bangare kuma, shi ma karayan za iya kasafta shi a matsayin abin da ake ce mishi karaya idan kashi ɗaya ne kawai ya karye, karayan guda ɗaya ne, abin da ake ce mishi simple fracture. Ko kuma a'a, za iya kasashi in karayan ba guda ɗaya ba ne, ko da a kashi guda ɗaya ne, abin da ake ce mishi comminuted fracture, idan ya fi bangare ɗaya karayan. Sannan kuma za iya sawa cewa ko karayan segmental ne, shi ma idan karaya ne a kashi ɗaya amma kamar ɗaya a sama ɗaya a ƙasa, ba a haɗe suke ba, abin da ake ce mishi segmental fracture.
Shin yaya ake ma kula da karaya?
Na farko, kamar inda na miki bayani, idan mutum ya karzo zuwa ga asibiti ya zo da wannan ciwo da ya zo da karaya da raɗaɗi, akan ba shi magunguna saboda a kama da wannan. Kuma akwai alamun cewa akwai karaya a gurin, akwai abu na farko idan karayan ya shafi gabobi ne dan akwai bambanci tsakanin karaya da ya shafi gabobi da kuma karaya da ya shafi kunkumi kamar inda na miki bayani ko kuma a'a saboda kashishuwa da yawa a jikin mutum kuma duka yawanci za su iya samun karaya ko kuma a'a karaya ya shafi su wa'annan hakarkari ne da kuma sauran da kashishuwa na jiki amma yanzu mun fi bada muhimmanci ga karaya da ya shafi gabobi na kafa da hannu saboda su ne suka fi yawa su aka fi yawan samu to idan mutum ya zo kuma an ga alamu akwai wannan akwai farko abin da ake fara sami shi kamar wanda muke ce mishi wannan back slap shine na farko wannan saboda kamar inda na bayani wancan sati akan cewa karaya idan mutum ya ba a so ya dinga motsa gurin da karayan ya faru yana rage zafi sannan kuma yana sa gurin ya zauna daidai har ya samu zuwa warkewa to wannan back slap din shi ma aiki shi kenan ya rage motsi a wurin da karayan ya faru sannan kuma ya samu bangarori na karayan su zauna a daidai to idan an sa wannan sai a je ai hoto a je ai x-ray yana da amfani yin wannan x-ray sosai saboda x-ray da za a yi zai nuna wani kashi ne ya balle sa'annan zai nuna karayan guda daya ne ko yafi guda daya sa'annan zai nuna yaya karayan yake kamar abinda muke nufi idan karayan oblique ne ko a spiral kin gane ko comminuted inda nayi bayani haka duk wannan hoto zai nuna sa'annan kuma hoton zai nuna cewa shi gaban da yake sama kafin karayan ya faru daidai yake da kuma gaban da yake kasa kafin karayan ya faru shi ma daidai yake duk wannan hoto zai nuna
to likita a satin da ya gabata kai bayanin cewa wato kashin dan adam yana da kwari yana da karfi ba karamin abu bane yake karya kashin dan adam yanzu kuma ka dauko bayani ne akan kashin hannu da kafa saboda su aka fi samu suna karyewa to likita shin su ne suka fi saukin karyewa a jikin dan adam ko kuma yaya abin ne yake faruwa
to ya danganta kin ga abin da yasa muke bayani game da karyan kafa da hannaye saboda idan kika lura kamar da muke bayani muka ce abubuwa da yawa na kawo karaya ba wai su ina kashishuwan kafa da hannaye suna da kwari sosai ba wai su suka fi saurin karyewa ba zahiri ma sauran kashishuwa da suke jiki ko kashishuwan hakarkari sun dan fi su laushi kuma za su iya fin su karyewa amma zaki ga cewa ba su bane yawancin problem din da zai kawo karaya bai fi shafan wa'annan guraren ba depending da irin abin da ya kawo karaya
ya to wani kashi ne yafi karyewa da yafi saukin karyewa a jikin dan adam
kashin da dai yafi yawanci aka fi samun mutane sun karye saboda kashin kafa abin da ya shafi gwiwa zuwa nan idan sahu na kafa wannan shine kashin da yafi yawan karyewa saboda in kika lura zaki ga ko tafiya ne da shi ake tafiya idan mutum zai fadi kan mashin yawanci da shi ne da ko kuma accident na mota ma ana samun mutum da shi ake tuki ko waɗannan amma kuma ana samun karyewa na hannu in kamar mutum ya fado ne daga wani guri sai ya dafa hannun shi shi ma ana samun karyewa amma akwai karyewa su waɗannan kashishuwan da kafa da na hannun su suka fi yawan karyewa ba idan su suka fi saukin karyewa ba
to likita wani kashi ne yafi wahalar warkewa idan ya karye a jikin dan adam
kashin da yafi wahalar warkewa idan ya karye ya danganta shi ma da yaya karyen yake amma yawanci wannan karyewa da ya shafi kunkumi wasu lokaci yana da dan wuyan warkewa haka sosai saboda kashishuwa ne da yawa a gurin yana da dan wuyan warkewa amma banda shi kusan yawanci akwai bambanci tsakanin karyewa da ya shafi kashishuwan hannu da karyewa da ya shafi lokaci daya ake suke warkewa ba dukan su
wato kowane kashi akwai lokacin da yake dauka kafin ya warke idan ya samu matsala
wannan tabbas ne kowane kashi to dan haka ga likita wanda ya san kan aikin da ya shafi kashishuwa ya san zai iya ya san lokacin da zai ce wannan kashin ake ana expected ya warke zuwa lokaci kaza
to shin wani kashi ne ma yafi warkewa idan ya karye wanne ne yafi warkewa cikin lokaci kalila ko kuma saukin warkewa
to wannan kashishuwa da na hakarkari haka ne idan suka karye in sun karye wannan su in kamar bangare daya ne yawanci suka warke da sauri ba tare da ma an yi wani bata lokaci ba suka warke da kansu wasu lokaci ma ba su bukatun wani dogon abubuwa su warke sannan kuma akwai wannan kashin da ake ce mishi clavicle din nan shi ma yana wannan na wuya na ba wuya za a ce mishi ba clavicle dai ko
wanda irin zaka ga akwai kashi wanda suka cika rama nasu yana fitowa sosai wannan kashin kenan
shi wannan kashin shi ma yana warkewa a kan lokaci to amma kashishuwan hannu suna riga kashishuwan kafa warkewa sannan kuma kashi wannan na cinya wannan na femo haka nan to shi ma yana dan dauka dakan lokaci kafin ya warke, saboda wasu lokaci in je ya samu kare a shikan, wasu lokaci sai an yi aiki ko wasu abubuwa kuma.
To me yasa saboda akwai tsoka ne a wajen ku?
A bangaren shi na jinyan kare ga likitoci, inda ya dan bambanta da jinyan kare ga na gargajiya, shine a bangare na jinya shi a likitance ana duba joints, inda kashin da ya kare ana duba wani gabobi ne suke hada da shi. Abinda ake bukata shine a samu su wa'annan gabobin a dan rage yawan amfani da su, saboda idan ana amfani da gaba shi kashin zai dinga tafiya gefe da gefe. To so shi kashi na cinya a manya ba a yara ba, wasu lokaci a yara akan iya stabilizing din shi, amma a manya stabilizing din shi yakan iya yin wuya. So shi yasa yakan zama saboda kasancewa yana haduwa da nan shi kunkumi, so stabilizing din shi yake wahala, saboda irin joint din da yake da shi ana ce mishi ball and socket joint, so yakan iya juyawa har gaba ɗaya kamar sai ko 360 degree. To wannan juyawan nashi yakan sa yake wahalan warkewa, yake wahalan stabilizing. To tunda yana wahalan stabilizing yakan dan bada wahalan warkewa ba tare da an yi aiki ba, amma ba wai dan wai ba zai warke ba, yakan iya warkewa kuma ya warke ba a daidai ba. Mu kuma burinmu a likitance na in zaka in mutum ya samu kariya kuma ana so ya warke, ana so din zai warke ya warke a daidai kamar inda yake da kashin, ya warke a daidai ba tare da yana dawowa da yace yana jin ciwo a can, yana jin ciwo a can, ko kuma a kafan bai kwanta daidai ba, kafan ya karkata gefe, ko kuma a ya dawo yana limpi haka, irin yana dingi shi, yawa ba a san haka nan.
To wannan yana nuna kenan cewa idan mutum ya warke yakan dawo daidai yanda yake da, ba wani matsala
sosai kuwa.
To likita kai bayani cewa ba ka in an yi aiki ba ka so a dawo a ce yana ko wurin na ciwo ko wani abu makamancin haka. To idan dai har ma ciwon yana zuwa ya tashi lokaci zuwa lokaci, misali in ya warke din kuma ciwon na tashi, me ke tada shi?
To ai farko so da yawa in dai ka zo asibiti kuma aka yi wannan hotunan, aka duba kuma aka yi abin da ya kamata, in nan wanda za a yi jinya ne a saka maka cast, ka tafi gida ka dinga dawowa ana dubawa, so da yawa ana gyara shi ya zama daidai ne.
To likita a gurguje lokaci na hararan mu, shin idan mutum ya karye sannan bai je asibiti ba, ko kuma bai je asibiti a lokacin da ya kamata ba, wani menene zai iya samun mutum? Zai iya rasa gabar ko zai iya rasa kafarsa ko wani abu makamancin haka?
Jinyan karaya ai kamar inda kowa ya sani, jinyan karaya ina ga a nan especially nan arewacin Najeriya mafi yawancin mutane ba asibiti suke zuwa ba, kuma zaka ga mutum ya samu karayan kuma bai je asibiti ba kuma ya warke, dan haka ba wai dole sai an je asibiti. Bambancin asibiti da gida shine na asibiti akan tabbatar da cewa karaya ya hau daidai kuma ya warke daidai, amma karaya ko da a ce ba a mishi komai ba, mutum ya samu karaya ba a mishi komai ba, ya zauna a gida in dai kashin ya hau daidai to zai warke, ko da magani ko babu magani zai warke, saboda shi jikin mutum yana da repair mechanism, zai samu akwai healing da zai faru, yakan samu healing. To bambancin shi dai in ma yayi jinyan asibiti, in yayi jinyan gida bai je asibiti ba, zai iya yiwuwa kashin ya zauna daidai, ko kuma lokacin da aka ja an ja an mai da shi daidai, saboda akwai inda suka iya ja su mai da shi daidai kuma ya hau daidai kuma ya warke lafiya lau,
hakan kuma samu sabanin haka. Na'am. To likita a gurguje lokaci na hararan mu, menene bambancin karaya, targade da kuma tsagewar kashi? Na san masu sauraron mu suna nan suna jira ji amsa wannan tambaya.
Wannan yawanci akan ji ne kamar ga Hausawa sosai, su ce wannan karaya aka samu, wannan tsagewar kashi ne, wannan ko targade aka samu. Ga mu a likitance karaya in shine ake nufi da fracture, to kai mu fracture muka sani. Tsagewar kashi in dai kashin ya tsage kuma kai break in continuity, mu abinda kuma muke nufi wannan karaya ne, kai karaya babu wani magana ko kashin ya tsage, sai dai in kuma kai still akwai continuity kuma ya tsage, to wannan shine bambanci, amma shi ma fracture ne. Amma targade kuma abu wasu lokaci targade gaskiya babu karaya, kawai dai bugu in mutum da mai buga jikin shi kamar dai ji ciwo. Wace ake cewa dislocation daban ne shi wannan. Dislocation ya shafi gaba na jikin mutum ne, ba kashi ba, gaba ne na jikin mutum dislocation.
Wataƙila ko sati na gaba za mu yi magana akan shi abin da ake kira dislocation, wanda shi a gaba yake samu kamar a gaba ta karkace ta zama ba a yadda take ba kenan. To masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka abin da za mu iya dauki a kenan. A shirin
shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Abubakar Sadiq Ma'azu sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar muke mana fatan mu kasance lafiya kuma da fatan za a bi shawarwarin da likita ya bamu. Mu huta lafiya. Masu sauraro baki daya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.